Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 13 ga watan Maris. Cikin shirin za a ji cewa majalisar dokokin jihar Borno Najeriya, inda yan gudun hijira ke ta fama da matsalar fadi, ta fara jin ra'ayin masu ruwa da tsaki kan yiwuwar zartar da hukuncin kisa ga masu fadan. Za kuma a ji yadda ta kaya a taron da muryar Amurka ta shirya a Abuja, Najeriya kan batun tsaro. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin tubalin tsaro, sai kuma ra'ayin ku masu sauraron mu. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Kiyasi ya nuna cewa sama da mutum 134 ne suka kamu da cutar coronavirus a kasashe 114 a duniya, wanda hakan kankanin adadi ne idan aka kwatanta da yawan mutum biliyan 7 da duniya ke da shi. Sai dai da irin matakan da kasashen duniyan ke dauka na daƙile yaduwar cutar, wacce ake wa lakabi da COVID-19, cutar ta zama babbar annoba ga duniya. Ƙwararru a fannin lafiya a nan Amurka sun ce ɓullar cutar da aka gani a ƙasar dosomin taɓi ne, lamarin da ya sa ake ganin asibitoci za su fuskanci tururuwar waɗanda cutar ta harba. Dr. Robert Willey na asibitin birnin Cleveland da ke nan Amurka ya ce yanzu aka san mai da hankalinsu ne kan horar da ma'aikatan kiwon lafiya kan yadda za su tunkari masu fama da cutar.
We're updating the skills and knowledge to the caregivers. That includes how
to muna horar da ma'aikatan lafiya kamar daga abin da ya hada da yadda za su sanya rigunan kariya da kuma yadda za su kwabe su domin kada su kansu su kamu da cutar. Da yammacin jiya Alhamis kuma mun kasar Canada suka bayyana cewa uwar gidan Prime Minister Justin Trudeau ta kamu da cutar bayan da ta dawo daga wata ziyara da ta kai birnin London. Manyan jami'ai a nahiyar Turai sun yi ta caccakar shugaba Donald Trump saboda haramtawa mafi akasarin jiragen nahiyar shiga Amurka da ya yi, inda suka ce bai tuntube su ba kafin ya ɗauki wannan mataki. Wata sanarwa ta haɗin gwiwa da shugabar gudanarwar ƙungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban majalisar ƙungiyar Charles Michael suka fitar ta nuna rashin jin daɗin matakin da Amurka ta ɗauka na haramtawa matafiya daga nahiyar ta Turai shiga Amurkan. A ranar Laraba, shugaba Trump ya bayyana matakin haramtawa ƙasashen na nahiyar Turai 26 shiga Amurkan har na tsawon kwana 30. Matakin da ya riga ya fara aiki a yau Juma'a, amma kuma an tsame ƙasar Birtaniya daga wannan haramci. Har ila yau haramcin bai shafi Amurkawa da ke komawa nan daga nahiyar ta Turai ba, amma ana buƙatar su killace kansu har na tsawon mako 2 idan sun dawo. To yayin da sauran sassan duniya ke ta faɗi tashin ganin sun yaƙi cutar coronavirus, su ma ƙasashen nahiyar Afirka ba basu a baya ba a ƙoƙarin daƙile yaduwar COVID-19, duk da cewa girman matsalar ba ta kai ta sauran sassan duniya ba. A nahiyar ta Afirka an samu sama da mutum 100 da suka kamu da cutar a ƙasashe 11 ciki har da Najeriya, a cewar hukumar lafiya ta duniya WHO. Akin Pelu Ofalabi jami'i ne a babban ɗakin bincike na ƙasa a Najeriya.
We have what it takes in terms of human resources, in terms of equipment.
Yace a shirye muke tsafi kama daga abin da ya shafi ma'aikata da kuma kayan aiki. Najeriya dai ita ce ƙasa wato na ɗaya daga cikin ƙasashe uku kacal da ke da kayayyakin gwajin cutar ta coronavirus a nahiyar Afirka.
To kafin mu kawo muku ci gaban labaran da muke dauki da su, za mu nufi jihar Borno Najeriya, inda yan gudun hijira ke fama da yawan fadi, wanda don haka nema majalisar dokokin jihar ta fara jin ra'ayin masu ruwa da tsaki yayin da take duba yiwuwar tanada hukuncin kisa ga masu aikata fadan. Kamar yadda kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Abdulkarim Lawan ya gaya wakilinmu Haruna Dauda bayan fara ganawar cewa
annan dokokin bai gamshe mu ba. Shi ya sa mu wasu House of Assembly muna gani abin da yake faruwa Borno, ba mu so iri wannan abu. Islamically, Christianically ma wannan abin bai kamata ba a ce a yi shi ba. To saboda haka muna gani mutane suna rafin din, suna fyaɗe yara, mutane yara kanana suna abusing din child. To bai kamata mu as a House of Assembly mu zauna mu gani iri wannan yana faruwa Maiduguri, kuma ba wanda yake magana a kai ba zai yi ba. Shi ya sa muka doka wannan bill, muka sake kawo shi majalisa mu yi da mu gyara da mu tabbatar cewa a cikin bildin nan akwai dokan da zai hau kansa.
Honorable Aji Kari dai shine dan majalisa da gabatar da wannan kuduri a gaban majalisar da kuma aka bude shi ga al'umma. Ga ma abin da yake cewa game da irin laifuffukan da ya shafi matsalan fyaɗe da ma wasu laifuffukan.
Wannan dokan ya shafi luwadi, ya dakin lesbianism, yana mun irin ka nemi ko dabba ka nemi namiji namiji mace mace da ji duk wani abin da bai dace ba wanda addinin mu ya hada wanda al'ada mu ya hada ya hana duk wannan abubuwan ne shine muka so muka tuba kowa ya bayar da kutubansa a nan wurin.
To da can wani irin hukunci ne ga masu fyaɗe kuma yanzu wani irin hukunci ake so a yi musu?
Da za a baka hukunci ne na zama a gidan kurkuku. Muni proposing cewa duk wanda ya yi kai tunani a kai zamanka a ce yanka yar shekara uku bakwai wani wanda ya mallaki akalansa tsoho mai shekara 40 hamsin ya yi jima'i da shi wannan tabo din nan zai zauna a jikin wannan yan dukkan. Wasu kuma yana shafin lafiyarsu, wasu har ga rashin rayukansu. To wannan mutumin da zai yi irin wannan bannan ta din ya sa mutum ya rasa rai ya za ka mata kai mishi. Mun yi bada shawara akan cewa maganar kisa da kuma wasu kuma sun bada ra'ayi maganar tsawon karshen rayuwarsa a gidan kurkuku.
Barrister Zara Yakubu da ita ce sakataren kungiyar lauyoyi mata zai jihar Borno, na kuma so ma da tambayar ta ne ko yayin yadda suke samun irin waɗannan koke-koke na fyaɗe musamman ma ga ƙananan yara.
A gaskiya abin yana yawa, muna samu a kowace rana. Muna samun reporting, ana reporting mana cases sun kowane rana. Abin ya yi yawa kuma yana ya zama mana abin damuwa gaskiya.
Ita ko barista Amina Audu ta ce hukunci kisa ne ya dace ga duk wanda aka kama da laifin fyaɗe. Ko me ne dalilin ta neman wannan hukuncin?
Kamar hukuncin fyaɗe wannan dama life imprisonment ne. To muna so a kawo shi.
Rai da rai kenan, daurin rai da rai.
To muna so a kawo kisa ne. Shi wanda tunda su sun ce ba sa iya ajiye jikinsu gefe ɗaya, so muna so a kashe su ne. Muna so a kashe su sai a manta da maganar su.
To kuna ga kamar shine mafita kenan da zai kawo ƙarshen wannan matsala?
To kamar yadda muke ganin muna ganin kamar shine mafita.
Majalisar Dokokin Jihar Borno ce har yanzu kofin ta bude yake na ci gaba da karban gudunmawar jama'a da zai ba su damar saki yanayin duba hukuncin fyaɗe. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ta gaida Haruna, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya.
Babban kwamandan dakarun Amurka a Afghanistan ya ce Amurka ba ta da niyyar ta yi watsi da matsayar da aka cimma da Taliban, amma akwai alamu da ke nuna cewa matsayar ba za ta kai labari ba. A ji alamis kanar Janet, wato General Kenneth McKinsey ya ce an samu raguwar tashin hankula da ake gani, amma hararen da kungiyar ta Taliban ke kaiwa babu kakkautawa na ci gaba da zama abin damuwa. Ita dai wannan matsaya da aka cimma tsakanin Amurka da Taliban a birnin Doha na ƙasar Qatar a watan Fabrairu da ya gabata. Ta nemi dakarun Amurka da sauran na haɗin gwiwa su fice daga ƙasar cikin watanni 14 masu zuwa. Jami'an sojin Amurka dai sun ce a wannan mako sun fara janyar sojojinsu. Baya ga yawan kai hare-hare, wani batu da wasu ke ganin zai iya zama cikas ga matsayar da aka cimma shine watsi da kungiyar ta Taliban ta yi da wani umarnin da gwamnatin Afghanistan ta bayar na sakin fursunonin kungiyar bisa wasu sharuɗa da aka gindaya wa mayakan na Taliban. Manyan jami'an adawa biyu a ƙasar Malawi sun dunkule wuri guda domin tunkarar zaben da za a yi a ranar 19 ga watan Mayun bana. Jami'an Malawi Congress Party ko kuma MCP da United Transformation Movement ta UTM su ne suka yi sanadiyar kotu ta yi watsi da sakamakon zaben da aka yi a bara da kuma ba da umarnin a gudanar da sabon zaɓe. Wannan gamewa wuri guda da manyan jam'iyyun adawa na ƙasar ta Malawi suka yi na zuwa ne wata guda bayan da ita ma jam'iyya mai mulki ta DPP ta haɗa wata gamayya da jam'iyyar UDF. A zaben da kotun ta soke shugaba Peter Mutharika ne ya lashe zaben da kashi 38 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa, yayin da abokin hamayyarsa na jam'iyyar MCP Lazarus Chakwera ya samu kashi 35. Masu fashin baki dai na siyasa sun ce tsarin kulla kawance ne kadai zai iya ba wata jam'iyya damar lashe zaben na watan Mayu.
To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu nufi babban birnin tarihin Najeriya Abuja, inda muryar Amurka ta shirya taron ta na wata kan batun tsaro. Hawa Umar gari.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron zauren VOA da ya saba gudanarwa na wata-wata don tattauna lamuran tsaro da kalubalen da ake samu a Najeriya. Taron wanda ya samu halartar jami'an tsaro, masu sharhi kan lamuran tsaro da sauran mutane daga bangarori daban-daban, an tattauna irin kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta na 'yan Boko Haram masu satar mutane da sauransu. Kakakin rundunar soji Kanar Sagir Musa ya ce irin waɗannan taruka kan taimaka wajen wayar da kan jama'a don kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya.
Yadda naga jama'a sun taru da kuma yadda suke mazan iliminsu da abin da suka gani a rayuwa da kuma yadda na ji ƙorafe-ƙorafensu da bayanin da suka yi, ya nuna cewa mutanen Najeriya suna biye da muryar Amurka da kyau da kyau. Kuma ana irin wannan mutane za a riƙa waye masu kai abin da ba su sani ba ko kuma suke zargi a kan shi. Tumbana ƙoƙarin da sojojin Najeriya da sauran security agencies suke yi wajen kawar da ta'adda da kuma terrorism a ƙasar nan, to ina gan ana wannan taro mutane za su fahimta da kyau da kyau.
Ya ƙara da cewa irin wannan taron kan taimaka wajen kawo kyakkyawar alaka tsakanin jami'an tsaro da jama'ar ƙasa.
Yana ƙara gyara alaka tsakanin hukumomin tsaro da kuma jama'a baki daya. Kamar yadda na sani a hukumar soja, zamantakewa tsakanin sojoji da kuma jama'a baki daya ana ƙara samun ci gaba wurin zaman lafiya da kuma haɗa kai. Kuma za a ci gaba a tun daga basaraki har zuwa talaka.
Mai sharhi kan lamuran tsaro Al-Mustafa Liman ya ce amfani da fasahar zamani zai taimaka wajen rage ta'addanci a Najeriya.
In ba a sa doka kan amfani da fasahar zamani ba, ba da za a samu tasiri akan shi. In ke la'akari abin nan tarayya yau a Abuja anan, ko manyan biranen Najeriya kamar su Lagos, Kaduna, Kano, Port Harcourt da sauransu. Akasari kusan kashi 85 zuwa kashi 90 na gidaje ko kuma masana'antu ba su da kyamarori. Kai kanka kamar a ce kare kayanka ne, ba wai cewa ake sauke maraba ba.
Wasu daga mahalarta taron sun bayyana irin gudunmawar da suke badawa da kuma bada shawari don kawo ƙarshen kalubalen tsaro a Najeriya.
Ibrahim Gali, shugaban kungiyar Rais Abuja. Tunda mu kungiya ce da mun kafa ta domin irin waɗannan matsaloli, muna yaki da shaye-shaye, zaman banza, rashin aikin yi, saboda jama'a su fahimci menene gwamnati ma. Mu laifin ma ba ma son mutum ya aikata. Shine muke kai ziyara kamar gidan marayu, gidan yari da shauran wurare da duk wani wuri da ake aikin ta'addanci, mukan je mu jawo su a jikin mu, wanda ba su da sana'a mu duba me ye matsalar su, wanda rashin ilimi ne muna kokari mu sa su a makaranta, mu ga mun dauki nauyin su dan sun samu rayuwa mai inganci kamar kowa.
Charity Sharma Foundation na Gold Star Family Foundation for Armed Forces Widows, wanda Allah ya zai taimaka mu in samu san taimaka mama matan sojojin da sun fadi dama. Baba Burati yana kokarin sa, amma kin ga dukkanin kokarin da suke yi akwai wani gefe dole zaka taimaka, amma bangare sojoji su sun fi yawa a wajen fada, su sun fi mutuwa, amma duk da haka ba za a kyale Widows na Navy da Air Force ba.
Muhammad Ibrahim Gamawa, a ni kuma a matsayina na dan kasa dole ne in zamanto na bi dokokin kasa da ba su saba da addini na ba. Sojoji suna iya zama suna kokari a irin nasu, amma kuma ƴan siyasa suna allaka ci gaban su a siyasance a kasashe masu tasowa da manyan kasashe, wanda kuma su manyan kasashen suke hasashen wargajewan kasar nan.
Matsalar tsaro dai abu ne dake ciwa ƴan Najeriya tuwo a ƙwarya, duk da cewa jami'an tsaro na nuna kwazo wajen kawo ƙarshen lamarin. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hauwa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin nan ga shirinmu na gaba wato na shakatawa. To a gaida Muhammad Wardi, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Hassan Maina Kaina ya gabatar mana da shiri na gaba. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, shiri na takwas. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku tattaunawa ne da muka yi da babban Hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. To madalla, a wannan shiri mun samu tattaunawa da babban hafsan rundunar sojan saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar, wanda a kwanakin baya shugaban kasa Muhammadu Buhari ya baiwa rundunarsa umarnin cewar su tare jihar Niger domin ɗaukar matakai da jiragen yaƙi a dazukan da ke ziran yankunan jihohin Niger, Kaduna, Zamfara da Katsina. Ya zuwa yanzu ko me ake ciki?
A yanzu ma da nake ma magana akwai jiragen mu wanda suke shawagi wajajen tsakanin Niger da Kaduna saboda su tabbatar da ina waɗannan ƴan bindiga daɗi suke, saboda mu ga cewa lallai mun ɗauki matakan da ya kamata saboda mu kare rayukan mutane. Banda haka, kwanakin baya mun yi wani operation da ƴan sanda a cikin wajajen Kaduna, wajajen Rigacikun, kuma nan ma mun samu wani wurare wanda suka samu wanda police suka ba mu bayani cewa lallai waɗannan mutane suna gun, wanda mu ma kuma muka tabbatar da jiragen masu kamera shi ma wannan mun dauki mataki tare da ƴan sanda kuma mun yi nasara akan haka. Za mu ci gaba da kai banda jirage din kansu, za mu kai wato sojoji na musamman wanda muke kira special forces, wanda su ma za su taimaka ma sojojin da ke ƙasa, so da za a haɗa hannu gaba ɗaya saboda tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a waɗannan jihohi. Akwai manya-manyan dazuka wanda suke tsakanin Kaduna, Katsina, Niger State. Shi ma kwanan nan za mu ɗauki mataki akan waɗannan dazuka. Za mu tabbatar da cewa duk wanda yake ciki, wanda yake ba mutumin kirki ba ne, ba zai samu damar ya sake fitowa ya halaka kowa ba. Za mu ci gaba kamar yadda na ce, wato wannan al'amari ne, abin da ya shafi tsaro ba al'amari ne kawai na sojoji ba, lalle ne jama'a su gane muna bukatun bayanan sirri wanda za su taimaka mana wajen gano wajen da mutane nan suke. Ba ma son mu je anne a cikin a sunan neman waɗannan mutane mu je mu kashe mutane wanda ba su ne ya kamata ba. To saboda haka dole ne ko me muke yi sai mun samu bayanin sirri daga wajen jama'a. Kuma kwanan nan za mu bude wata layin waya wanda za mu yi amfani da ita saboda mu dada samu waɗannan bayanai wanda za su taimaka mana.
A baya kun kaddamar da su jiragen ku guda biyu na helicopter a nan Abuja. Ina waɗannan jiragen suke halin yanzu?
Jiragen suna nan suna fafatawa wurare daban-daban. Akwai wasu a Maiduguri, akwai wasu a Bauchi, area na Bauchi wanda suke wasu ayyuka na musamman. Kuma akwai wani ma wanda yake Mina. Ko zuwa na Niger kwanakin baya na ga ɗaya daga cikin jiragen, kuma nan ma da zuwa wata ɗaya nan insha Allah zuwa ƙarshen watan April ko beginning na May, cikin azumi din nan da in Allah ya yarda muna tsammanin wani ƙarin jirgin wanda shi ma zai zo ya taimaka wajen cewa an kare rayukan mutane kuma an tabbatar da cewa ba a samu matsala ba.
To a rake ana maganar jiragen nan kamar wani tagomashi za a iya cewa an samu?
Wato tunda aka kafa rundunar mayaƙa sama ba mu taɓa samun irin taimako da muke samu a yanzu ba a wannan shugabanci na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Yana cikin damuwa kulliyomi, yana kokarin duk abin da zai ya ga tabbatar da cewa an kare rayukan mutane, an kare jinanin su. Kaga waɗannan jirage da a ce babu su yanzu, da abin da ake ciki da sai Allah kadai san me ake ciki. Yanzu ma da su din ga irin fafatawar da ake. Balle da a ce babu su, abin tambaya shine da wani irin hali za a shiga. saboda haka waɗannan jirage suna taimaka kamar yadda nace muna tsammanin cikin azumin nan zamu sake samu wani jirgi ɗaya zai sake shigowa akwai jirage 12 daga America wannan watan March in Allah ya yarda zamu je America mu ga jirgi na farko da suka kare mu ga ya tashi ya sauka yayi komai saboda mu fara shirin shigowa da su idan lokacin da waɗannan jirage suka shigo za a ga bambanci mai yawan gaske banda haka akwai wasu kayayyakin yaki wanda muke tsammanin su ma kwanan nan za su shigo wanda su ma za su taimaka kware da gaske wajen tabbatar da cewa an samu tsaro
a batun jiragen nan da kwanakin baya kun kaddamar da M35 a Kaduna bayan da shugaban kasa kaddamar da na baba nan a nan a Abuja kafin zuwan gwamnatin Muhammadu Buhari da kuma nada ka shugaban Hafsan sojin saman Najeriya jiragen rundunar sojin saman Najeriya nawa ne lokacin da ka zo a yanzu kuma nawa kuke da su
to ba ma iya fadi ma duniya ga irin jiragen da muke da shi amma dai abinda zan iya fada shine a lokacin da shugaba Buhari ya zo kashi 35 na jiragen Najeriya ke tashi a yau da nake ma magana muna da kashi 86 shine 86 ko so muna da kashi 86 da suke flying to wani in ya gani zai tsammaci kawai waɗannan wasu figures ne kawai ake bayarwa amma yana da muhimmanci ka lura cewa menene ya daga wani abu daga kashi 35 zuwa kashi 86 to for wannan ya faru dole akwai kudaden sayan spare part akwai kudaden koyar da masu tukin jirgin kanshi akwai kudade daban-daban da ake bukata wanda gwamnatin tarayya kullun suna kokarin su tabbatar da cewa an bada waɗannan kuma dole a samu mutane masu gyaran jirgin kwanakin baya mun kai abin horo mutane 517 wanda suka kare training a maintenance na shi wannan jiragen da muke da su so duk waɗannan abubuwa sun taimaka wajen ganin abin ya tashi daga 35 zuwa 86 to waɗannan kamar yadda nace ba a taba samun irin wannan nasara da aka samu ba kuma in ma bamu mance ba in ka tuna zaben shekara 2019 wajen jirage 8 na Air Force aka yi na rarraba takardun zaben nan wanda inda ce babu waɗannan jiragen watakila za a samu mishkila kware da gaske wajen tabbatar da cewa an rarraba waɗannan tunda ana son a gabatar da zaben nan a kaddamin lokaci ne to saboda haka ni ina ganin muna kokari gurgurdon iyakan abin da ya saukaka kuma gwamnati yana tallafa mana kware da gaske saboda mu ga cewa an samu nasara nan da dan lokaci kadan cikin ikon Allah yawancin waɗannan abubuwa da ake gani in Allah yarda za a kauda su
musamman ka mai da hankali akan gyara jiragen kwacin gida wato PDM da kuma bincike wanda kuke kira R&D na kayakin kimiyya da fasaha a Air Force misali menene yake jan hankalinka ka dage sosai kamar da hankali akan abubuwan nan guda biyu
wato duk lokacin da aka ce kasa ba za ta yi abu ba sai ta dogara da wasu daga waje to akwai babban mishkila a cikinsa abinda muka fahimta kenan a cikin shekara hudu nan da suka shige mun fahimci cewa dole ne mu iya koyar ma yaranmu su iya wasu abubuwa din koda ba za mu iya duka ba to shi sa ba tun shekarun da aka kafa wannan rundunar mayakan sama ba taba samun lokaci da aka yi wannan gyara na jirgi a cikin Najeriya ba tare da an dauki jirgi an kai shi waje ba sai a wannan zamani kuma wannan ya faru ne saboda kyakkyawan shimfiɗi da gwamnatin tarayya ta yi musamman ma shi shugaban kasa yayi saboda tabbatar da cewa abubuwa suna gudana yadda ya kamata saboda haka yanzu mun gyara jirage biyu a Lagos wanda ba taba yin hakan ba sannan kuma mun gyara jirage uku a Kano wanda mun kawo mun tabbatar ma mutanen nan cewa ba za mu yadda su dauki jiragen nan su kai waje ba sai dai su yi a Najeriya kuma sun amince sun yi mun kawo su yanzu haka da nake ma magana yau zan tafi Port Harcourt akwai jirgi ɗaya da muke gyara shi a nan shi ma Najeriya a Port Harcourt wanda muke fatan nan ba da dan lokaci kadan ba shi ma zai fito to wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske dole ne kaga wanda suka gyara jirage biyu uku a lokaci gobe ba ma sai ka kira wasu sun taimaka musu ba su da kan za su yi so kudaden da ake biya ma kamfanoni waje yanzu zai ya komawa nan Najeriya a sarrafa shi a wasu wuraren da za su fi amfani maimakon tura su wajaje waje.
Babban abin da za mu lura da shi ba ma kawai na ɗete in za ka gyara jirgi waje sai ka sa shi a wani jirgi ka dismantle nashi ka rarraba shi ka saka shi a cikin wani katako ka hada komai ka sa shi a jirgin kaya wannan jirgin kayan dole za ka biya su kai maka wajen da za a yi wannan aikin.
Masu sauraro duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na wannan mako. A madadin kakakin hedkwatar rundunar sojan saman Najeriya Aya Komodo Ibikunle da Ramola da kuma sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Mainaka nake sallama da ku mu zama lafiya.
A gaida Hassan, to yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin kuma sauraron mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Me magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala malamin jihar Jigawa Najeriya. Ina so na mai da martani game da maganganu da mutane suke yi cewa cire tsohon sarkin jihar Kano Sulami da Sunusi akwai sa hannun shugaban kasa a ciki. To wannan ba adalci bane ga masu maganganu irin wannan domin shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari mutum ne wanda baya tsoma baki akan yadda ake gudanar da mulki a wata jiha. Domin Janar Muhammadu Buhari mutum ne mai bin doka da oda, mutum ne mai gaskiya da adalci.
Zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an munfa a taƙaice.
Kiyasi ya nuna cewa sama da mutum 134 ne suka kamu da cutar coronavirus a ƙasashe 114 a duniya, wanda hakan ƙanƙanin adadi ne idan aka kwatanta da yawan mutum biliyan 7 da duniya ke da shi. Sai da jidda irin matakan da ƙasashen duniya suke ɗauka na daƙile yaɗuwar cutar wacce ake wa laƙabi da COVID-19, cutar ta zama babbar annoba ga duniya. Manyan jami'ai a nahiyar Turai sun yi ta caccakar shugaba Donald Trump saboda haramtawa mafi akasarin jiragen nahiyar shiga Amurka da ya yi, inda suka ce bai tuntuɓe su ba kafin ya ɗauki wannan mataki.
To masu saurare, nan muka kawo ga ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Salamu Abu wanda ya haɗa mana sautin kuma ba da umarni da kuma injiniyanmu na yanzu Jimi Ku, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai an jima jin wata.